sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu Aisha Tisilace tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan dare na Juma'a 7 ga watan Agustan shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Niger sun shirya wani taro domin tattauna illolin canjin yanayi da nufin baiwa gwamnati shawara akan yadda za a magance su. A Najeriya kuma mutane 11 ne aka tabbatar sun mutu sanadiyar nutsewa da kwale-kwale da yayi a garin Furjingo na karamar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kamar kullun yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Rasha na bugun kirji tana cewa tana gab da zama kasa ta farko da ta kirkiro yardajen rigakafin cutar COVID-19, inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafi a watan Oktoba ta wajen amfani da maganin da bai kammala haye matakan gwaji ba a likitance. Kuma masu ilimin kimiyya fadin duniya na ta gargadin cewa wannan saurin na iya janyo nawa. Rasha na ganin al'amarin tamkar abun yaɗa farfaganda shigin lokacin da ta kirkiro tauraron dan adam na Sputnik, tana ta kwatantawa da lokacin da a matsayin ta na tarayyar Soviet ta kirkiro tauraron dan adam na farko a duniya a shekara ta 1957. Amma bai wuce watanni biyu ba da ta fara gwajin rigakafin ta na COVID-19 akan wasu mutane kalilan. Ina fargabar yiwuwar Rasha na kauce ma ka'ida ta yadda a ƙarshe ma rigakafin da za ta samar ba zai kasance mara inganci ba ne kawai, har ma da haɗari. A cewar Lauren Gustin, wadda ƙwararre kan dokokin lafiya na ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Georgetown ta nan Amurka, wanda ya ƙara da cewa ba haka ake yi ba sai an haye matakan gwajin, wanda hakan na da matuƙar muhimmanci. A halin da ake ciki kuma, adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta ƙaruwa, inda a yanzu suka kai sama da miliyan 19.1 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka na ci gaba da zama kasar da ta fi kowace masu dauke da wannan cutar, inda take da kusan miliyan 4.9, sai kasar Brazil mai miliyan 2.9, sannan sai India mai miliyan 2. Babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo na Amurka ya ce mai yiwuwa duniya ba za ta taɓa iya kauda cutar corona ba kwata-kwata. To amma yana da ƙwarin gwiwar cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar za a samu dimbin rigakafin cutar. Ina ganin za a samu isasshen rigakafi idan komai ya zo da nasara. Abinda Dr. Anthony Fauci ya gaya ma Greta Van Susteren, wadda ta kan turo ma muryar Amurka rahotanni kenan. Babbar fashewar nan da ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut na ƙasar Lebanon da daren Talata, wadda ta ɓarraka sashi mai yawa na babban birnin na ƙasar ta Lebanon, na iya yin matuƙar tasiri kan wannan matalauciyar ƙasa ta yankin Mediterranean. Shigin abin da ya biyo bayan kisan gillar da aka yi ma tsohon Firaminista Rafik Hariri a shekara ta 2005, a cewar jami'an diplomasiyya da masu nazarin al'amura. Sai dai abin tambaya shine ko shin tasirin da al'amarin zai yi na alheri ne? Kisan Firaministan a shekara ta 2005 ya janyo abin da aka yi wa lakabi da juyin juye halin Seda, wanda ya sa Alatilas ƙasar Siriya ta janye sojojinta daga Lebanon. Kuma al'amarin ya ɗan janyo tsaiko ga shirin kafa tsarin demokaradiyya a wannan ƙasa, wadda ake shugabancinta ta tsarin raba daidai tsakanin ɓangarori tun bayan mummunan yaƙin basasa na tsawon shekaru 30 da ya ɗaiɗaita ƙasar. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Oktoba mai zuwa. Masu adawa da hakan na cewa idan Ouattara ya yi wa'adi na biyu, ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. Ouattara ya gaya wa magoya bayansa na jam'iyyar RRP a jiya Alhamis cewa zai amince da kiran da aka yi masa cewa ya tsaya takara ne saboda kare ƙasar, kuma don ya ci gaba da bauta ma ƙasar da irin gogewar da ya yi. An yi kira ga Ouattara da ya sake neman wa'adi na biyu ne bayan da mutumin da ya so ya gaje shi, Firaminista Amadou Gon Coulibaly, ya mutu a watan jiya. Masu adawa da watara na cewa wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ƙayyade ya haramta masa sake shiga takara. To amma watara ya ce wa'adi na biyu da ya yi ba za su kirgu ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ba. Har yanzu ƙasar Sudan na kan murmurewa bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya mai yawa tare da gocewar ƙasa. Al'amarin da ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 10 da kuma lalata gidaje sama da 3,300. Aƙalla makarantu 24 da kuma masallatai da dama sun lalace. Sashin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Sudan ya ce madafun ci gaba sun lalace a jihohi 14 daga cikin jihohi 18 na ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mummunar ambaliyar ta shafi mutane sama da 50,000. Gashi kuma ana fama da annobar corona a ƙasar, inda aka tabbatar da kamuwar mutane sama da 11,700 da kuma mutuwar 760. A ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya bayar da umarnin kawo ƙarshen amfani da wasu manhajojin da aka ƙirƙiro a ƙasar China. Ya hana kamfanonin Amurka hulɗa da kamfanin China ɗin nan na ByteDance mai manhajar yaɗa bidiyon nan ta TikTok da kuma kamfanin Tencent mai manhajar nan ta WeChat. Cikin kwanaki 45 ne wannan umarni na shugaban ƙasa zai fara aiki. Wannan mataki ya biyo bayan fargabar da gwamnatin shugaba Trump da kuma 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ke da ita game da irin tattara bayanai da manhajar ke yi. To sai dai kamfanonin biyu sun ce ba su musanyar bayanai da gwamnatin China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi ranar Laraba cewa Amurka ba za ta bar shagunan ƙasar su sayar da manhajar China ba saboda dalilai na tsaro.
Labaran duniya kenan. Ibrahim Kalmasi Garba ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa a jamhuriyar Niger wasu kungiyoyin masu zaman kansu da suka hada da Regia da WaterAid sun shirya wani taro domin tattauna illolin canjin yanayi da nufin zakulo shawarwari da za su mika ga gwamnatoci domin samar da mafita akan wannan al'amari. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da rashin ganin wani bayyananan sakamako a game da yakin da kasashen duniya suka kaddamar da nufin magance matsalolin da ke haifar da canjin yanayi yasa jami'an fafutuka na kungiyoyin kare muhalli da samar da ruwan sha gudanar da taro na haɗin gwiwa da 'yan jarida masu zaman kansu da nufin binciko ainihin matsalolin da ke kawo tsaiko a wannan fanni, in shi shugaban kungiyar Rishiya Usman Dambashi.
Su masu nemo ilimin kimiyya kamar su suke so su ga abin su suna cin kansu baka, to yanzu da sai abu aikin ya musu yawa suke bukatar kuɗaɗe da yawa, kuma gwamnatoci sun ci ba da kuɗaɗe a wannan aikin harkokin na cikin neman ilimi mai zurfi cikin harkokin canjin yanayi, tunda ba su ga abu a ƙasa ba. Shi kuɗin siyasa yau ya yi so ya yi maka class inda za a gani kan kwalta, ya maka lecture inda za a biyo a gani ko ma wurin zuwa zai cinye ta a kwana a shekara guda, shi ba ruwan shi.
Rashin samun cikakken haɗin kai daga mafi yawancin jama'a na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna mai da hannun agogo baya. Abdu Mamman Lokoko shine shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin Rosen.
Akwai da dama yau ba su yarda da canjin yanayi ba. Akwai da dama yau ba su yarda da ruwa suna isa ƙare ba. Alhaki ruwa inda duk ya zanto ba a kula da su, mutane suna ɓannata su, ko kuma waɗanda ga haɗuwa suna ɓanna zuwa ga gidaje har ma su cuta wa ɗan adam da dabbobi. Ya kamata mutane su yarda da canjin yanayi gaskiya ne, kuma ruwa suna isa ƙare. Kenan kan muyi kashe-kashen itace mu ta ƙone-ƙonen su muna dibin kamar daji ne. Bai da wanda addashi a al'umma addashi ran da duk ya kare mu ko mun tai.
Daraktan kungiyar WaterAid mai ayyukan samar da ruwan sha a reshen jamhuriyar Niger Omar Hamani ya bayyana wannan zama a matsayin na tunatar da masu bakin fada a ji a duk inda suke a duniya game da nauyin da ya rataya a wuyan su, musamman abin da ya shafi batun bayar da gudunmuwar kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen warware matsalolin da canjin yanayi ke ci gaba da haddasawa.
Le changement climatique et la sécurité de l'eau ne sont plus une priorité mais c'est une urgence.
Taron ya gano cewa kafafen yaɗa labarai na da matukar mahimmanci a wannan yaƙi, saboda haka ya zama wajibi a basu cikakkiyar damar sanin halin da duniya ke ciki a kimiyance.
Tun 1900 da shekara ta 90 akai wani bincike saman harkar karhin ruwa mai faduwa daga sama a Argentina akai wannan to wani bincike na Argentina yau ana nan kuma da shi ne ake aiki da cikin duniya shi za a karki nan za a auna a bara na Nigeria na kasan wannan a zancen banza ne to sai muka ce a sake salo ɗan jarida an busan harkar ba za a yi ta rudani ya kamata mu sa su san sahun gaban san me ake yi da su tare wannan rudani akai ta yi ana kasuwa ana cuwa cikin duniya
zade a gabatarwa hukumomin kare muhalli da albarkatun ruwa dukkan shawarwarin da suka fito a ƙarshen wannan taro Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Barma yanzu kuma bari mu tsallaka Najeriya inda ya zuwa yanzu aka tabbatar da mutane 11 ne suka mutu sanadiyar nutsewa da kwale-kwale yayi a garin Birjingo na karamar hukumar Goronyo a jihar Sokoto daga Sokoton ga Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto
Lamarin ya faru ne lokacin da matasa maza da mata masu yawa suka shiga kwale-kwale domin a tsallakar da su ruwa su shiga fadama domin gudanar da aikace-aikace. Barista Bello Muhammad Goronyo tsohon dan majalisar dokoki ne a jihar Sokoto wanda kuma dan asalin yankin ne na Birjingo ya min karin bayani akan faruwar lamarin.
Mutanen da suka rasu kuma sun hito ne daga ƙauyukan Waran Kai da Mallamawa a nan cikin mazabar Birjingo kuma cikin karamar hukumar mulki ta mu ta Goronyo. Waɗannan mutanen hada da mata da kuma maza waɗanda suke zuwa suna bugun shinkafa a musamman a wannan lokaci
yanzu kamar ana iya sanin musabbabin abin da ya kawo nutsuwar jirgin saboda ana shi yawan shiga jirgi ana hito amma wanga karo kuma aka samu nutsuwar wanga jirgin
wannan kamar da ka sani kaddarori ne maici ne wannan wanda ya dade ana amfani da shi ko mutane ne kwararri waɗanda suke amfani da ainihin wannan mafici
rundunar yan sanda ta jihar Sokoto tunda ta tura jami'an ta waɗanda suka kware ga harkar nutsuwa a cikin ruwa domin neman sauran gawarkin mutanen da ake jin cewa har yanzu suna cikin ruwa Muhammad Abubakar Sadiq shi ne kaka kirin rundunar yan sandan ta jihar Sokoto
a tabbas a hadarin jirgin ruwan da aka samu a garmar hukumar Goronyo ta nan jihar Sokoto har ila yau dai zaratan jami'an mu da suka kware a fanni na ruwa suna nan suna bin kididdigin wannan kogin har zuwa kayukan da hanyoyin kogin suka bi domin tabbatar da cewa an iya gano gawawwaki ko kuma waɗanda suke cikin neman taimako na gaggawa a cikin wannan kogi haka zalika kuma gawawwakin da aka iya samu sun daga daga lambar da aka fara bayar ta karu zuwa 11 gabaki daya kuma muna nan dai a bakin muna iya bakin kokarin mu tare da haɗin kan ita local government saboda ita ma ta ba mu local divers din ta waɗanda suke taimaka ma jami'an mu muma a wurin search and rescue operation na wannan mummuna al'amari da ya faru
yanzu haka dai mutane na cigaba da yin turuwa domin ta'aziyya ga iyayen da suka rasa iyayensu a cikin wannan hatsarin masana dai sun bayyana dalilan da aka sani ke kawo nutsewar kwale-kwale a cikin ruwa da suka hada da ɗaukar kaya ko mutane fiye da kima da kuma amfani da kaya marasa inganci a yayin kera jiragen Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman
halin da zuguna bata kare ba na gyauran Boko Haram a jihar Aliyu mai nisa anda har yanzu haka suke adaban al'umman jihar anda kasar take da iyaka da tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Chadi maharan Boko Haram din da sun halaka al'umma da dama a cikin wannan makon ciki har da masu yawon bude idanu shugaba Forbia na kasar jamhuriyar Kamaru ya jajantawa al'umman da itula'in ya shafe su kuma ya ce zai kokari a karfafa matakan tsaro a wannan bangaren alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawarwari kan al'amuran jin kai a ƙasar ta Kamaru.
Abin da zan ce Allah wa jarai kawai. Kuma wannan harin da suka kai wa waɗannan mutane wallahi ba shi da kyau. Ina roƙon gwamnati ta tashi tsaye da sarakan wannan jiha a yaƙi waɗannan mutane ba su da imani ba su da kirki. Domin sun samu mutane da ba su san hawa ba sun soka sun kashe su. Yawa wannan tafiya wasu tafiya wato irin ziyara duk sun kashe su a cikin muna da mare masu taimaka musu kuma su tsayar muna roƙon su su tsayar da taimaka musu
to kana ga cewa wannan abu ba zai sa kasar Kamaru wajen hana mata kuɗaɗen shiga ba musamman ta bangaren masu ƴan yago da idanu na kasa da kasa wanda suke shiga kasar Kamaru
in ya ci gaba zai kawo wannan matsalan din to amma ka Kamaru gwamnatin Kamaru ta tashi tsaye za ta yaki waɗannan mutane ko za ta zuba sojojin tsaro a wannan jihar din domin ina jin a wannan jihar din kwanton ƙauna suka yi wa al'umma to shi isa kaga gwamnati ba za ta bar su. Gwamnati na bukatan banda ma ƴan zuwa wanke ido, tana bukatan al'ummanta ta dinga zirga-zirga, masu tafiya gonaki su da masu kiwo su yi kiwon su. To kaga inda akwai abu hakan nan ba za a yi kiwo ba za a yi aikin gona ba. Gwamnati kuma zai bar su ba, gwamnati zai tsaya tsaye shi ya yaki waɗannan mutanen har ya ga yadda zai yi gama da su.
Me za ka ce ga iyalan waɗanda suka rasa rayuwarsu?
Abu ɗaya ne rai ne, dole mu taya su kuka, mu yi musu ta'aziyya, mu yi musu addu'a, wanda suka yi mu yi musu addu'a. Amma ka san mutum in ya rasa ɗan uwansa addu'a yake bukata, da kuma a zo a taimaka masa domin kada ya fita cikin hayyacin da yake sabila da hatsarin da Allah ya turo. Ina tsammanin dai gwamnati zai dau mataki, gwamnati zai taimaka wa waɗannan al'ummar suka rashin ɗan uwansu.
Alhaji Yahya Barista dan bangaren jihar Arewa mai nisa ne ga abinda yake.
Wato alal haƙiƙa yan ta'addan Boko Haram sun daɗe ainihin suna kai muggan hare-hare wato a ƙasashen yankin tafkin Chadi, wato wanda suke zagaye da tafkin Chadi kenan. A cikin satin nan wato yan ta'addan Boko Haram sun kai hari, mummunan hari a cikin dare, wato sun halaka mata da yara aƙalla kusan mutum 15 wato a iyakan Kamaru kenan akan boda da Najeriya. To a halin gaskiya wannan abun bakin ciki ne, duba ga cewar a hali yanzu ana ganin da kaman Boko Haram an dan so makin galaban su, sai ya kasance cewar har yanzu wato Boko Haram suna yin sari Kanoke, wato ainihin a wannan kasashen namu wato na yankin tarkin Chadi. Bayan haka to sai ya kasance cewar inda a ce an samu cikakken haɗin kai tsakanin wannan kasashen guda hudu, to a gaskiya da yanzu kan Boko Haram kam da sai dai tarihi. To a gaskiya yanda za a yi kuma a shawo kan ainihin wannan matsalan Boko Haram da take faruwa a hali yanzu, sai an samu haɗin kai ga shugabanninmu tukunna. Bayan an samu haɗin kai da shugabanninmu, sai an samu haɗin kai ga rundunonin sojojin wannan kasashen. Middin idan ba a samu haɗin kai a rundunonin sojojin wannan kasashen ba, to gaskiya akwai matsala. Saboda idan Kamaru ta kore su za su shiga Najeriya, in Najeriya ta kore su za su shiga Chadi. To amma middin idan suka samu bayanan sirri, suka samu haɗin kai a tsakanin su, to wa'annan da sun koro su wa'annan za su tare, ya kasance cewa suna ba da bayanan sirri a tsakanin su. Amma middin za a ce maka rundunar sojan Kamaru da na Chadi ba sa shiri, ko na Najeriya da na Kamaru ba sa shiri, to kaga babu yanda za a ci nasara a wannan yakin. Dole ne su zo su hada gwiwa, dole ne su zo su zauna, shugabannin rundunar tsaro su zo su zauna, su kulla kawance da abokantaka mai karfi, su sa ta'addancin Boko Haram a gaba, su sa niyya cewar he sun ga bayan yan ta'addan Boko Haram, ba wai kowane su rinka kare kasar su ba, kowane su rinka kare kasar su, wannan ba mafita bace ba. Kuma wannan gaskiya yana da wahala a ce an kawo karshen Boko Haram. Kuma talakawa ƴan ƙasa su ba da haɗin kai, su goyi baya, su rinka ba da bayanan sirri, su rinka tona asirin Boko Haram, su taimaki gwamnati kwarai da gaske. Insha Allah muna ganin aka yaka, wato za a kawo karshen ƴan ta'addan.
Sai dai a wani sabon al'amari na maharan Boko Haram din dai, su 109 ne a yanzu haka suka mika kansu kuma suka aje makamai a jihar Arewa mai nisa, musamman ma a karamar hukumar Mura wanda take da iyaka da kasar Najeriya. Allah tsofaffin suka ce sun tuba, ba za su kara shiga sha'anin Boko Haram ba, kuma suna bukata a yafe musu laifukan da suka yi. Sai dai na nemi jin ta bakin tsofaffin maharan Boko Haram din abin ya faskara. Yahya Barista ya mini karin haske kan al'amarin.
To yanzu kam akwai sansanin dama da aka bude na karban ainihin Boko Haram karkashin jagorancin Dr. Umar, wato su ne ainihin wanda suke kula da tubabbun ƴan Boko Haram. To yanzu dai gwamnati ta yi tanadin ainihin inda za a aje su, inda za a aje su. Kuma gwamnati ta yi tanadin cewar ka san akwai yawancin su manoma makiyaya, yawanci akwai ƴan kasuwa, akwai ƴan wanda suka iya sana'o'i daga ciki. To yanzu kam karkashin jagorancin ainihin gwamnan Marwa, wato mijin Yawa Bakari, wato an kafa komiti yanda za a koyar da su sana'o'i, wato yanda ainihin za a farfado da su, wato yanda za a shigar da su cikin jama'a. Kuma bayan haka kun san yan ta'addan Boko Haram musamman a garin Mura, wato Mura tana da iyaka da Nigeria, wato ta bangaren su banki, wato suna da dogon boda, kuma kun san duwatsu ne a wannan yankin, ainihin wato duwatsu ne da dazuka a wannan yankin, wato gurin yana da sarkakiya kwarai da gaske. To kuma musamman karkashin rundunan ainihin wato Bir, wato gaskiya ba sa yi ma Boko Haram da sauki. Yaruman sojojin nan suna rugurgu za su yanda ya kamata. To sai ya kasance cewar Boko Haram yanzu sun ga haza, sun ga uwar bari, yanzu suna fitowa suna ba da kai. To amma gaskiya gwamnati ta yi tanadi kam, saboda ta yi tanadi, ta shirya karban su, kuma sun yi kira rundunan sojan haɗin gwiwa, sun yi kira da cewar wato sauran masu fito su kawo kansu, in suka riga suka kawo kansu za a rike su da daraja da mutunci su kawo makaman su. To yanzu a nan kusan 260 suna nan yanzu, ana kula da su da abinci da kuma sauran abubuwa na yau da kullum, kuma za a koya musu sana'o'i, za a ainihin wato fidda su daga cikin wannan mummunan ainihin ra'ayi. To kun san kuma an samu mata da yawa a cikin su, akwai kuma wa'anda guda shida daga ciki wato yan ba ruwan su ne, wato ainihin da yan Boko Haram sun kama su ne, wato amma sun dade dai a hannun su, wato mutum shida kenan daga cikin su.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kafin shirinmu na gaba, mu shakata da wannan. Shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
A cikin makonnin ne tsohon kaftin din wannan gaban kasar jamhuriyar Kamaru ya rasu bayan ya yi fama da dogon rashin lafiya. Kana tsohon kaftin din ya daga cikin 'yan wasan taka ta mola na kasar Kamaru waɗanda suka haɓaka sha'anin ƙwallon ƙafa a kasar yamma nahiyar Afirka. Daga gwamnatin kasar ba ta ba wa masu sana'ar wasannin ta mola ba matsayinsu, musamman ma waɗanda suka yi murabus daga sana'ar ta ƙwallon ƙafa. Wannan sa malamin ƙwallon ƙafan kasar jamhuriyar Kamaru Coach Sulemani ya mini ƙarin haske kan irin al'amuran da suke faruwa.
Malam Awal Garba, abin da zan ce maka game da mutuwan tsohon captain ƙasan Kamaru Tato Stephen, shi in ce maka an yi babban rashi da masoyan ƙwallon ƙafa na Afrika da duniya ma gabaki ɗaya. Don kasan Tato Stephen ya taka rawan gani, ya yi abin a zo a gani a lokacin da yake buga ƙwallon ƙafa wa ƙungiyar ƙasan Kamaru. A wannan lokacin ne ya samu ma dama ya zama captain a 1988 a ƙasan Morocco. Shine captain inda Kamaru suka ci kofin Afrika. Bayan haka kuma a 1990 a ƙasan Italy na wasan kofin duniya inda Kamaru ta taka remin rawan gani a wannan lokacin in Tato Stephen ne still captain na ƙasan Kamaru. A wannan lokacin ne ma kamar Afrika ta samu daman samun ƙarin ƙasashe wanda za su dinga halattan wannan wasan kofin duniya. Bayan haka kuma Tato Stephen a 1994 ya rike captain na kasan Kamaru a kofin duniya da aka buga a kasan America. Bai tsaya a nan ba, har ya je professional, ya buga a kasan Japan da kasan America zuwa ma Canada. To bayan ya dawo gida aka bashi supervisor national team na kasan Kamaru na duk da manya har zuwa matasa. Bayan haka ne kuma wani lokaci da aka samu wani surudani a nan kungiyar kwallon kafa na kasan Kamaru FECAFOOT, aka sashi a baya, amma bai tsaya a nan ba, ya ci gaba dai da taka rawar gani a ganin ya haɓaka kwallon kafa a kasan Kamaru. Malam Awalga, abin zan ce maka, gwamnati tana lura da tsofaffin yan wasa, shan ce maka a'a, gwamnatin Kamaru ba su lura da tsofaffin yan wasa, ba su dama bayan sun gama kwallon kafa a sa su a wa'ensu gurare wanda za su tafiyar da wa'ensu abubuwa na kwallon kafa. Shaidan in ce maka ga sunan ne, in ka dauki wanda suka buga kofin duniya a kasan Spain a 1982 kaman su Roger Miller, su Thomas Kono, su Bel Joseph Antoine da sauransu, ba su wani muhimmin wani dama su yi wani abu na tafiyar da kwallon kafa ba. Kaga ma wanda suka mutu kaman shi Abega Chofil, shi ma ya rike garaman captain na kasan Kamaru, da shi Mark Vivian Foy da sauransu, a lokacin da suka rasu kasan Kamaru ba ta yi wani abin a zo a yaba ba, a ce wannan tsohon dan kwallon kafa ne, ga shi nan za a raka shi da wani abubuwa da yi. To haka kasan Kamaru take wulakantar da tsofaffin yan wasanta wanda suka yi himmin abin a zo a gani a lokacin da suka yi buga kwallo. Shi mu ce tato ya tafi.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Aisha, adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta ƙaruwa, inda a yanzu suka kai sama da miliyan 19.1 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace masu ɗauke da wannan cutar, inda take da kusan miliyan 4.9. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Rasha na bugun ƙirji tana cewa tana gab da zama ƙasa ta farko da ta ƙirƙiro yardajjen rigakafin cutar COVID-19, inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafi a watan Oktoba, ta wajen amfani da maganin da bai kammala haye matakan gwaji ba a likitance. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Oktoba mai zuwa. Masu adawa da hakan na cewa idan Ouattara ya yi wa'adi na biyu, ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. Ouattara ya gaya wa magoya bayansa na jam'iyyar RRP a jiya Alhamis cewa zai amince da kiran da aka yi masa cewa ya tsaya takara ne saboda kare ƙasar, kuma don ya ci gaba da bauta ma ƙasar da irin gogewar da ya yi. An yi kira ga Ouattara da ya sake neman wa'adi na biyu ne, bayan da mutumin da ya so ya gaje shi, Prime Minister Amadou Gon Coulibaly, ya mutu a watan jiya. Masu adawa da Ouattara na cewa wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ƙayyade ya haramta masa sake shiga takara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Gresham wadda ta hada kuma ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Aisha Tusile ce ke cewa kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.